Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 10941 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon VOA Africa kan mita 102.5 a birnin Yamahi da kuma rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya dukansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Litinin 25 ga watan 4 shekara ta 2016. Sahabo Imam Ali ne daga nan gundumar Colombia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya kamata a samu ci gaba a kulle yarjejeniya harkokin cinikayya tsakanin Amurka da kungiyar kasashen Turai da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kasar Koriya ta Arewa ta sabawa ka'idodin kudurin majalisar a lokacin da ta yi gwajin makami mai danzami. A can kasar Masar kuma masu zanga-zanga sun ce za su zama dushen a yau domin nuna rashin amincewarsu ga kyautan wasu tsibirai da shugaban kasar ya baiwa kasar Saudi Arabia.
Kanun labaran kenan.
Duk wasu gyare-gyare da ake nema mai girma shugaban kasa yake nema a yi a wannan kasafin kuɗi a yi masa a gyaggyara a mayar masa ya sa hannu a cikin wannan sati.
Senator Danjuma Goje shugaban kwamitin kasafin kuɗi kan batun kasafin kuɗin na bana. A Jamhuriyar Nijar kungiyoyin farar hula suna kira da ayyajin aiki na gama gari. Hukumar kula da ci gaban ƙanana da matsakaitun masana'antun Najeriya kuma ta shirya samar da ayyukan yi ga matasa. Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas Amurka da kungiyar kasashen Turai su samu ci gaba su kulle yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi duk da rashin amincewar da ake nunawa a kulle wannan yarjejeniyar. Shugaba Obama ya wani furicin ne wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugaban Jamus Angela Merkel a birnin Hannover a ƙasar Jamus. Ya ce ko tantama babu Amurka ta ci moriyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a cikinta kamar yadda sauran ƙasashen duniya su ma suka ci moriya. Amurka da Jamus suna cikin manyan ƙasashen da ƙasashen biyu suke hulɗa cinikayya da su da suke fatar samun goyon bayan irin wannan harka ta kasuwanci da babu tsangwama a cikin ta tsakanin ƙasashen duniya. Ta wani gefen kuma jiya Lahadi da daddare jami'an Amurka suka ce shugaba Obama yana shirin tura ƙarin sojoji mai tanda 50 zuwa Siriya domin taimakon masu hamayya a yakin da suke fafatawa da 'yan ƙungiyar ISIS. Yau Litinin ɗin nan idan Allah ya yarda shugaba Obama zai ba da sanarwa ɗaukan wannan mataki a hukunce a birnin Hannover ƙasar Jamus zangonsa ta ƙarshe a ziyarar mako guda da ya kai wasu ƙasashe inda ya yi tattaunawa akan barazanar ƙungiyar ISIS da shugabannin Jamus da Birtaniya da kuma Saudi Arabia.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da Koriya ta Arewa saboda gwajin makami mai linzami da ta yi ranar Asabar. Kwamitin ya bayyana gwajin harba makamin a zaman saba a ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya mai tsanani. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Lahadi, kwamitin ya ce irin waɗannan harkokin makamai masu linzami suna ƙara inganta ƙoƙarin ƙasar Koriya ta Arewa na ƙera makaman nukiliya a lokaci guda kuma suna ƙara zaman tankiya a duniya. Ha kuma sanarwar ta yi kashedin cewa kwamitin sulhu zai ɗauki wasu muhimman matakai a kan Koriya ta Arewa. Yan makonnin baya kwamitin ya aza mata sabbin takunkumi domin matsa mata lamba ta mutunta ƙa'idodin ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutanen da suka yi zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnatin Masar na ba sabon ba a ranar 15 ga wannan wata na Afrilu domin nuna fushinsu ga shugaba Abdel Fattah el-Sisi domin kyautar wasu tsibirai da babu mutane a cikinsu waɗanda da aka ɗauka mallakar ƙasar Masar ne ga ƙasar Saudi Arabia. Sun lashe takobin cewa a yau Litinin ɗin nan idan Allah ya yarda za su yi zaman dirshan domin yin hutun ranar kishin ƙasa mai suna Sanai Liberation Day. Wasu lawyoyi sun ce tuni hukumomin Masar din suka kama ƴan gwagwarmaya da dama kafin zaman dirshan na nuna rashin amincewar. Lawyoyin sun buga sunayen mutane 59 da aka kama. Kamin da aka fara yi tun ranar Alhamis sun hada hadda kai su mami a shagunan cin abinci da kuma gidajen mutane a Al-Qahira babban birnin kasar. A wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin a jiya Lahadi, shugaba LCC ya yi kira ga 'yan kasar da su kare Masar da cibiyoyinta daga waɗanda ya kira mugayen mutane.
Sakamakon ƙuri'a da aka yi a ƙasar Austria ya nuna cewa jam'iyyar da ba ta ƙaunar 'yan gudun hijira mai ra'ayin riƙau ta Freedom ita ke samun nasara a zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi. Jam'iyyar Freedom ta samu fiye da kashi 35 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, ta bar 'yan takarar masu hamayya guda 5 a baya, ciki har da ɗan takarar jam'iyyar ƙawance wadda take jan ragamar mulkin ƙasar. Ɗan takarar jam'iyyar 'yan gurguzu Social Democrat da ɗan takarar jam'iyyar People's kowanne ya samu kimanin kashi 11 daga cikin 100. Idan aka tafi a haka, to za a iya zaben fidda gwani ranar 23 ga watan Mayu. A can ƙasar Sabiya kuma, sakamakon farko ya nuna cewa jam'iyyar ƙawance wadda ke goyon bayan ƙasar ta shiga ƙungiyar tarayyar Turai ta Firaministan ƙasar ta samu gagarumar nasara a zaben da aka jiya Lahadi. Masu nazarin zaɓe sun ba da rahoton cewa jam'iyyar Prime Minister ta Progressive ta samu kusan kashi 53 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada. Jam'iyyar da ke goyon bayan Rasha ta samu kashi 7 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada.
Bincike da aka shafe shekara guda ana yi na ɓacewar ɗalibai 43 a ƙasar Mexico ya kasa tantance abin da ya samu ɗaliban maza a saboda abin da masu bincike suka kira sakafar angulu daga hukumomin gwamnati. Jiya Lahadi, wani kwamitin kare haƙƙin jama'a mai wakilai 5 ya gabatar da rahotonsa na ƙarshe a wannan al'amari da ya girgiza ƙasar ya kuma jawo hankalin ƙasashen duniya. A ranar 5 ga watan Maris shekara ta 2015, kwamitin ya isa garin Iguala ta jihar Guerrero da ke kudancin ƙasar. Nan ne wuri na ƙarshe da jama'a suka ga ɗaliban a ranar 26 ga watan Satumban shekara ta 2014. Tun lokacin ba a ji ɗuriyarsa ba.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla. Shugaban kwamitin kasafin kuɗi a Majalisar Dattijan Najeriya, Sanata Danjuma Goje, ya yi kira ga majalisun dokokin ƙasar guda biyu su hanzarta yin gyara ga kasafin kuɗin bana kamar yadda shugaban Najeriya ya bukata saboda sauƙa al'umma matsalolin da rashin zartar da kasafin kuɗin ke janyowa.
Mun zanna mun tsayar da ranmu ne muka cewa maganar kasafin kuɗin nan wannan jiya ka dawo da ake a jiya da nan da sacen baki da ake. Ya kamata a tsaya haka a hada kai shugabanni mu ƴan majalisar dokoki da na tarayya da sojoji mu haɗu mu daidaitu duk wasu gyare-gyare da ake nema mai girman shugaban ƙasa yake nema a yi a wannan kasafin kuɗi a yi masa a gyaggyara a mayar masa ya sa hannu a cikin wannan sati saboda duk jama'a kowa duk al'amarin ƙasar nan ya dogara ga wannan kasafin kuɗi komai ya tsaya saboda haka mu a ganinmu a matsayinmu na wakilan jama'a muna gani ba za mu ci gaba da wannan kawai siyasa ba tare da la'akari da abin da yake faruwa a Najeriya ba. Shi yasa muga ya kamata muka kira ga ƴan uwanmu ƴan majalisar dokoki da zartoci mu haɗa kai mu yadda da wannan gyare-gyare da shugaban ƙasa yake da ba'a yi a wannan kasafin kuɗi a yi cikin satin nan a samu a gama daga nan zuwa ƙarshen wannan sati a kammala komai ya sa hannu saboda ya samu dama ya fara aiwata ayyukan da ya yi niyya na alheri da ke sowa na jama'an ƙasar nan gabaki ɗaya.
Lokacin da wannan al'amari ya faru an rika kiran sunanka da shi Abdulmumin Jibrin cewa watakila matsalar nan daga ɓangaren ku take. Shi me za ka ce kan masu wannan tunani?
Ni bana so ɗauki ba son ɗauko wani ɓangare na kace ni sai a yanzu tukunna lokacin na zuwa. Ina gani abin da ke gabanmu shi ne kawai wannan wutar a kashe tukunna a kashe wannan wutan. Domin jama'a samu sauki.
Kuma kun sa zumar cewa in Allah ya yarda a wannan makon za a yi wannan al'amari a kammala.
Wannan shawara muke baiwa 'yan uwanmu a majalisa, ni ɗan Juma Goje ni kadai da ruwan ba za mu iya wannan abu ba sai da haɗin kan 'yan majalisar da Tije da na wakilai gaba ɗaya ba wai aiki ne wanda ni kadai zan yi ko kuma mu bi zamu yi wannan aiki ba mu ɗin majalisa da dijije da wakilai mu hada kanmu gabaki daya mu yadda da cewa akwai matsala ko mu magani wannan matsala
Senata Danjuma Goje aka ji ya zanta ne da Nasiru Adamu Hikaya. Hukumomin Jamhuriyar Nijar sun hana gangami da matin da ƴan ƙungiyoyin farar hula suka so su yi jiya Lahadi saboda dalilan tsaro. Ga ma hujja da ƙungiyoyin farar hulan suka bayar na so yin wannan taro a cigaban wannan rahoto da Suleiman Mini Barma ya aiko mana.
Da zumar jan hankulan mahukuntan kasar su gyara salon tafiyar mulkin da suka ce ana kokarin rikidar da shi ya zuwa kama karya. Tuni dai kungiyoyin suka bayyana bullo da wani salon na daban kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin jagororin wannan gwagwarmaya Musa Cangari
wannan hanawan na yin zanga-zanga yana kotumtawa da lalle muna da gaskiya mu kungiyoyin farar hula mu huto mu yi gwagwarmaya na kare demokrasiya dan in ba mu yi shi a yanzu ba nan zuwa gaba za a iya hana mu duk wurin su agugwa kuma ba za a saurare mu ba saboda wannan Collective Resistance Citoyen ta yi niyya cewa da muna kira ga duk mutane da ran Alhamis mai zuwa 28 ga watan Abrilu a su zamna a jirajensu. Kuma muna so mu jajjada a nan, jerin gwanon nan ba mu hudda niyyar yin shi ba, muna da niyyar mu yi shi kuma insha Allahu za a yi shi ran Asabar mai zuwa 30 ga wata.
Da muke zantawa da shi tun a ranakun farkon shirye-shiryen wannan zanga-zanga ta kawancin Resistance Citoyen, shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin Rosen Abdu Mamman Lokoko mai ra'ayin gwamnatin Muhammadu Isuhu ya bayyana cewa demokradiyyar ta Niger na nan daram.
Wannan demokrasi ita ta sa aka bar su suka wallasa abin da suke hadi. Wani wuri ko ka so ka hadi wa ganin baka hadi. Tunda mutun ya san inda zaina. Kenan su tashi ma su yi magana yau. Hai ya zanto mutane suka saurare su suka yada su cikin kawahin labaru babban ƙarfi ne na kware tunda doka ta demokrasiya ta ce a bar dan ƙasa shi ba da ra'ayin shi kenan ga namu gani mu kungiyoyin mu na dai ba su shiga na biyu kuma ba mu yi goyon baya ga wannan abun ba a ce a bijire mu doka saboda in babu doka babu demokrasiya
a wasikar da ya aikewa masu shirin zanga-zangar ta ranar 24 ga watan Afrilu Shugaban majalisar mashawartan birnin Yamai ya bayyana cewa ba shi da isassun jami'an da za su tabbatar da tsaro a yayin fitowar ta Resistance Citoyen. Hujjar da kungiyoyin ke cewa ba ta gamsar da su ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce babban abin da ta sa a gaba shine samar wa matasa ayyukan yi domin kawo ƙarshen zaman kashe wando da kuma yawan tashi-tashin hankula tsakaninsu. Shugaban hukumar kula da kafofin saka jari da kuma ƙananan masana'antu da matsakaita Dr. Umaru Dikkoraɗa ne ya bayyana haka ga manema labarai a buɗe taron bita ga ma'aikatan hukumar na kwanaki uku da kammala jiya Lahadi a birnin Kaduna.
Makasudin wannan taron mun yi shi ne domin mu ga cewa alƙawallan da mai girma shugaban ƙasa ya yi ma mutanen Najeriya na ƙirƙiro musu ayyukan yi da haɓaka tattalin arziki na ƙasa na ganin cewa mun tabbatar da wannan niyya ta shi. Wannan ma'aikata tamu ta ƙananan masana'antu da matsakaita za ta iya samun mu miliyoyin 'yan Najeriya aikin yi. Tun daga balkanaiza wanda ke faci, tun daga mai walda, har wanda ke da kamfanin yin ruwa fiye wata, har wanda ke da kamfanin yin tumatiri, dukkan irin sana'ar da kake tunanin mutanen Najeriya za su iya yi. Saboda irin hadarin da ke akwai idan baka ba matasa sana'a ba, idan baka inganta rayuwarsu ba, saboda duk matsalolin da muke samu na Boko Haram, na insurgency, da duk abin da kake tunani rashin sana'a ne da rashin abin yi ke jawo al'umma shi.
To ko me ita wannan ma'aikata ta kula da ƙanana da matsakaitan kafafan sanya jari ko masana'antu a Najeriya take wajen ganin ta samar da jarin da za ta taimakawa ƙananan masana'antun?
Wato mutane ba jari ba ne babban matsalai. In ka ba su jari sai su je jarin ya lalace. Mun samu wannan abubuwan mun yi bincike mun kwayanci haka.
amma abin da ke da babban makasudi shine ga yadda zaka sarrafa kuɗin, ga yadda zaka yi sana'ai, sannan ga kuɗin, sannan kuma a tabbatar da in an baka kuɗin an bi ka dikin an ga cewa lalle kuɗin nan kayi abin da ya kamata ayi, kuma an samu irin bukatar da ake son a samu wajen taimakon al'umma.
To ko ta wacce hanya gwamnatin tarayyan za ta taimakawa irin waɗannan kananan masana'antu da ke fadin ƙasar, musamman ganin irin kuɗaɗen da tace ta ware a wannan bangare? Dr. Abdullahi Aliyu tsohon babban sakatare ne a gwamnatin tarayyan Najeriya, kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida a wurin wannan taron bita na kwanaki uku da aka gudanar a garin Kaduna.
Federal government ta ce ta ware kuɗi biliyan 500 saboda a samu aikin yi a ƙasa. Shawara na shine a yi amfani da wannan kuɗi a saka shi a banki. Duk wani wanda yake so ya kafa ma'aikata ya karɓi wannan bashi, ya kafa masana'antar da yake so. Ita wannan ma'aikata Smidan ita ce za ta dinga duba duk abubuwan da waɗanda suka sami wannan bashi. In muka yi haka cikin shekaru kaɗan za ka ga mun samu masana'antu da yawa a ƙasar nan, yaranmu da yawa za su samu aikin yi, kuma za mu rage shigo da waɗansu abubuwa da muke yi a ƙasar nan.
Hajiya Aisha Abubakar ita ce ƙaramar minista a ma'aikatar kula da masana'antu, kasuwanci da saka hannun jari a Najeriya, kuma ta halarci wannan taro.
Muna fatan cewa in sun gama wannan abun za mu samu ayyuka daban-daban da za mu iya yi mu taimake su yadda za su tashi su yi abin da ya kamata su.
Wannan taro na yini uku da ita hukumar kula da ƙanana da matsakaitan kafafen sanya hannun jari ko masana'antu ta Najeriya ta shirya. Taro ne da ya haska wa manyan ma'aikatar hukumar yadda za a taimaka wajen bunƙasa masana'antu a wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Na kawo muku labarai da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 1:18 na dare agogonmu a nan gundumar Columbia. Hali yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji yadda ƴan damfara suka nemi kwadaita ma wakilinmu na Katsina Zaharuddin Sani wata harkar miliyoyin naira saboda suna neman su raba shi da kuɗin da zai biya na samfur. Dama duk dogon turanci da labaran da aka yi ta kitsa masa akan a ingiza shi ne ta yadda zai rabu da wannan kuɗi nasa. Da aka tura masa lambar account na wani mutum mai suna Nura M Abubakar a bankin Diamond Bank, sai ya ɗauki waya ya kira kanwa uwar gami, mutumin da ke kiran kansa wai injiniya Ibrahim Aliyu Mina. Daga nan sai suka fara wasan kura.
Hello?
Hello, Jinka.
Ya turo mun account number.
Okay.
Na ga Diamond Bank.
Okay, shi ne shi ba kan nasu.
Yawa, to ai shi ne I'm scared. Na dan ji tsoro saboda na ga
kudin kana tsoro mai.
Sun ce company ne da Mozakan, kuma na ga sunan wani ne
account number. Daga Diamond, daga ne, daga ne bitu ni.
Eh,
ka tsoron kuɗi tipo da ka sai ba ta furo da za ku amfani da shi ne.
Kada a saka kuɗi ya je cikin account din wani. To shi ne nake tsoro. Ko kuma you agree in just sa kuɗin to zan sa.
Kana jira?
Eh.
Mun san ka ba zan maka yin wannan harka ba.
A don't worry, ai duk ko ka sa ko baban ka ne kuke harka da shi. Kaga za a cice ka, za ka iya gaya mai da gashi ba kai da ba, amma in ya yarda ka sa. In ka yarda zan je in sa. Amma ni ai
ka yi ka sa.
Jin sa kaya ja.
Eh, na yi da ita sa.
Na dai an ce company muke dealing da shi, sun ce they don't collect money.
Za su ba zai ba shi haka shi wannan.
Kai, ina jin sa.
Zai baka chief accountant ma na shi ne.
Okay, na ba ka computer ba. Jin sa cikin accountant. Ni na so in gani account din Mora Card. To amma if you agree, I'll go, I mean, I'll carry on.
My consultants are going to meet you. That's really putting me. I think 350,000. The total money are going to meet you. You
kudin kuɗi ko don da rafi ban a make it to that 180,000 take it take it amma kan when you meet the back one and one packet
okay
my conductor come to meet you with enough money
so zanje sir I'll tell you
aha
yawa
sorry that is
all hello eh yawa ga na the next I confirmed daga shi other guy ta ya ya ce ya assured me ya ce I should just go ahead and sa kudin
ai kace ni ba karamin yaro bane fa
na san kai ba karamin yaro bane amma ni ma ai ba karamin yaro bane ko
ina ba kama gani ba
kuma ya sha harkar business din an ce mara company to company din nan number sunan company zan gani account number to
wannan ba kana ba ne amma shi ka ji ya ka ji magana wanda kai maganan gaskiya ne
ya ka ji
ne kana kinnan mutane wanda ba su da register mu bai mu ba su company
daga in ce ma ko na ne za ku yi irin account number na shi kanciya ne saboda yawa to yawa da na turo za ku mai da company account
eh
to yanzu by insha Allah in the next 10 minutes zan je banki din zan maka deposit
to ba ma sai
da shiga na je zan da ku zan matsa musu da Allah kudin na process na da wuri they should post it to you
the last way you are here let me know
eh okay so hello
hello
yeah
hello
yawa ina ji
akai kira ni baka ni da ji
eh na ce na ga yanzu ba su zo ba na ba wani gaya je sa kudi a banki kuma shi oda gaya da ce mai koya ga alat ba hello
hello
hello hello
hello
yeah ta ba da kullum baka dawaya ta ba
to kina jin ka
yawa na ce baka dawaya ta ba da zo ban san inda aka fana baka kyale
daga duk abin serious ne za ta na duk duk bayawa
yawa na ban taba serious ba na ce maka gayan nan na sa aje a tura miki kudi kuma shi kuma bai kira na ba na dawaya ku na ga duk kun ki dauka na ce to I don't know what happened kuma
to tomorrow zan ku so bai sai ki sabe
na hello
hello
ah ya gida
abe abe
Okay, ala go ni magana ba yau kuma ka ce za mu yi magana
okay
ji ba daga gari hello
kika
ko wannan business din ya wuce ne no mo
ya wuce
ah ni za ku cuta ko ku canza wasu da za ku yi for online amma ba ni ba duk abin da muke da ku na recording din
ke wawa ne
ku da jakai barayin fanza barayin wayi
ke kaka yayi
good evening
business
We discussed yesterday that you didn't pick my phone. I don't know what happened.
But what time?
Yesterday morning.
Yeah.
Why not?
Maybe I'm busy.
Eh? Which busy? 49 people, idiots. You better listen. You can't duke me.
To nakira zaharadin din domin jin yadda suka kare daga baya.
Eh, waɗannan mutane dai Alhaji Ibrahim, yawanci dai suna kira mutane ne. Da yake mutane sun sha gaya mana irin su to sai Allah bai ba sa'a ba na su damfare ne sai suka shaida mun cewa su mutane ne waɗanda sun sani da dadewa mun yi makarantar jami'a da su mun yi aiki guri ɗaya da su irin gurare haka an ji aiki ana rubuta irin attendance haka a turance kamar ka rubuta lalle ka zo ka halarci wannan taro ko wani abu haka sannan kuma sai suka ce mun ai mun taba zama wai wani hotel a Abuja mun yi wani training sai na ce to ni waɗannan mutane wannan hotel ne suka faɗi mun na ce to lalle na taba zama wannan hotel din to abin da na zargin su waɗannan mutane suna zuwa irin wuraren hotel haka suna bincike irin abin da zan ce profile haka na mutane in suka duba suka gani sai kawai sai su hada lambobi sai su fara kira mutum saboda in ka je taro ko wani abu wani lokaci har lambar ka har kana bari
wato kana jin cewa daga tanan suka samu lambar ka
eh lallai zargin da nake daga tanan suka samu lambar ta
daga baya sun zo sun daina daukar wayan ka ne ko kuma ya aka yi ne me ya faru bayan da ka tabbatar da cewa su waɗannan ƴan damfara ne kuma bayan da ka faɗa musu cewa ka san cewa su ƴan damfara ne me suka yi
daga baya lokacin sun fara kira na to da na saki jiki da su suna ta bugo min haka ina dauka to lokacin sai na ce musu da Allah su dan bani lokaci ina aiki sai suka ci gaba da matsawa wajen kira na to sai na koma gefe daya sai na ce musu to lallai yanzu na shirya su wane ne sai suka yi min bayani dai irin da yadda su sun sani haka sai na ce to lallai to me kuke so daga gare ni shine sai suka fara mun wannan bayani wanda dai ya gabata wanda duk masu sauraro sun saurara. To sannan daga bisani sai suka nemi lallai ai wannan abin nan hudda da ni ta waɗannan kuɗaɗe waɗanda har na ce masa lallai ni ba ni da 250,000 sai 180,000. Sai daga bisani lokacin da na fara gano waɗannan mutane lallai 419 ne wato ƴan damfara, sai na nuna masa cewa kai ni za ku damfara, to lallai ku koma ku san irin mutanen da za ku damfara. Daga bisani Alhaji Ibrahim har sai da suka koma ma suna ta irin nuna mun cewa lallai ni wawa ne sakarai me yasa ma ni suka ma kira ni irin da hada da zage-zage haka da suka yi ma Alhaji Ibrahim.
Naji zagi a cikin wannan abun sosai. Yadda kuke magana din nan kamar akwai alaman cewa da farko da ka so ka dauka cewa kamar da gaske wannan wata harka ce ta gaskiya, amma daga baya sai ka fara dari-dari da wannan al'amari nasu.
Lallai Alhaji Ibrahim su waɗannan mutane lokacin da shi wancan mutumin na farko wanda ya kira sunan shi da Alhaji Ibrahim Mina ya fara kira na sai ya yi mun bayani har ya nuna cewa akwai inda wai muke zama muna zama tare da shi. Duk mutumin da ya yi mun bayani lallai na ƙara na nuna na yadda lallai akwai gura duk irin yadda supportin da ya nuna min wurin da nake zama da guri kaza ku don mun yi hudda. Sai nace to ai ban san ka ba, sai ce a ai mun yi hudda a guri kaza kuma mun zauna guri kaza har ma muna tashi mu je mu yi sallah mu wane ne duk dai abubuwa haka da yawa da ya ta faɗi mu har na dan yadda da shi. Nace to sannan lokacin da dai suka fara irin bayanin waɗannan kuɗaɗe to lokacin ne sai na fara kawa a jikina cewa lallai irin waɗannan mutanen sun yi a wurare daban-daban irin waɗannan 419 waɗanda dan kafin wannan abin ya faru da ni akwai wani bawan Allah da ya gaya min cewa shi wallahi sai da ya zuba masu 300,000 a cikin akauntinsu wanda suka turo masu. Sannan akwai wani ma wanda ya ce min shi sun anshi kuɗin shi sun kusa 700,000 duk haka irin da ya
waɗannan
sai ni ma na sha jinin jikina to kila irin waɗannan mutanen ne waɗanda suke so ka tura masu kuɗi domin su damfare ka.
An sauraro a yi hattara duk lokacin da ka ji an kwadaita maka wata harkar kasuwanci ko wani aiki mai tsoka aka kuma nemi wani kuɗi daga hannunka, to ka tabbatar da cewa akwai magana a kumshe ciki damfarar ka ake neman a yi. Allah ya kare mu. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC.
Ta gaida malamai za mu kawo muku maimaicin wannan shirin ranar Laraba a cikin shirin Hantsi. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas Amurka da ƙungiyar ƙasashen Turai su sami ci gaba su ƙulla yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi duk da rashin amincewar da ake nunawa ƙulla wannan yarjejeniyar. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wadai da ƙasar Koriya ta Arewa a saboda gwajin makami mai linzami da ta yi a ranar Asabar. Kwamitin ya bayyana gwajin harba makamin a zaman sabawa kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya mai tsanani. Mutanen da suka yi zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnatin Masar na ba sabon ba a ranar 15 ga wannan wata na Afrilu domin nuna fushinsu ga shugaba Abdul Fattah al-Sisi a saboda kyautar wasu tsibirai da babu mutane a cikinsu yadda ya yi wa ƙasar Saudi Arabia. Sun lashe takobin cewa a yau Litinin idan Allah ya yarda da su zaman dirshan domin yin hutun ranar kishin ƙasa mai suna Sana Liberation Day. Wasu loyi sun ce tunin hukumomin Masar ɗin suka kame 'yan gwagwarmaya da dama kafin zaman dirshan na nuna rashin amincewar. Loyoyin sun buga sunayen mutane 59 da aka kama. Kamun da aka fara tun ranar Alhamis sun haɗa da kai su mame shagunan cin abinci da kuma gidajen mutane a Al-Qahira babban birnin ƙasar.
To madalla da haka Allah ya kama ƙarshen shirin a safiyar nan, sai can da Hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rashin tayi na Salihu Garba. Kamun na madadin Jummaa Ali wacce ta tayar gabatar da shirin da ke Bahiro Diodone wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma Malam Zubairu injiniya da ya rika masa a nan ne Sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.